Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki, muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2022. A cikin shirin, za ku ji cewa alamu na nuna wasu jam'iyyu da a baya ba su da tagomashi na samun 'yan takara na shiga cikinsu don takarar mukamin zaben 2023 mai zuwa. Hakila yau a siyasa, jam'iyyar hamayya ta NNPP a Najeriya ta ce tana ɗaukar matakan kawo ƙarshen mamayar dandalin siyasa da jam'iyya ɗaya ko biyu ke yi kan madakon iko. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Salamin Muna Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun daga ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin kasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye, kuma a karon farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron NATO da muradinta. A taron da ake ci gaba da gudanarwa har zuwa yau Alhamis, kawancen ya amince da ƙara goyon bayan Ukraine yayin da take ƙara kare kanta daga mamayar Rasha wanda yanzu ke cikin wata na biyar. Sakatare General Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai a farkon wannan makon cewa NATO za ta ƙara yawan sojojin da ke cikin shirin ko ta kwana da fiye da ninki 700 zuwa fiye da 300 a cikin abin da ya bayyana a matsayin mafi girman rikici tun bayan yakin duniya na biyu. A jiya Laraba, shugaba Joe Biden ya bayar da sanarwar cewa Amurka za ta ƙarfafa kasancewar sojojinta a Turai gami da tura ƙarin sojojin ruwa a Hispaniya tare da sanya ƙarin wasu dakaru a wasu wurare da mayar da martani ga canza yanayin tsaro da kuma ƙarfafa tsaron gabaki ɗaya. Wata babbar jami'ar leƙen asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leƙen asirin Amurka sun hakikanta cewa yakin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo, amma da ƙyar dakarun Moscow su iya wuce yankin gabashin Ukraine a cikin ƙanƙanin lokaci. Daraktar hukumar leƙen asiri ta ƙasa, Avril Haines, ta shaida a taron Washington kan kare sarrafa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje cewa Rasha ce yake da ikon kusan kashi 20 cikin 100 na ƙasar Ukraine, a inda ake rikici da ya kai tazarar kilomita 1,000. Sai dai ta ce turjiya da ta da ƙayar baya da 'yan ƙasar Ukraine ke yi a yankunan da Rasha ta mamaye ya sa yake ƙara yi wa Rasha wuyar wuce yankin Donbas da ke gabashin ƙasar, inda ta kwace kusan ɗaukacin lardin Luhansk amma bai kai faɗin lardin Donetsk mai makwabtaka da ita ba. Ta ce daidaitawar zaman lafiya zai yi wuya ya yiwu. Wataƙila, Haines ta ce wannan rikici da ya shiga wata na biyar ya ci gaba da kasancewar gwagwarmayar da Rashawa ke samun ɗan ƙarin nasarori, amma babu wani ci gaba. An dakatar da ayyukan intanet a jihar Rajasthan da ke yammacin ƙasar Indiya yayin da aka kafa dokar hana fita a birnin Udaipur saboda tsoron ramuwar gayya a rikici tsakanin al'umma bayan kisan wani tela ɗan Hindu wanda ake zargin wasu musulmi biyu da aikatawa. Bayan kama su, an rawaito waɗanda ake zargin sun ce sun kashe ɗan Hindun ne saboda ya ci mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar goyon bayan 'yar siyasar Indiya Nupur Sharma da yaɗa wani rubutu mai alaƙa a kafofin sada zumunta na zamani. Sharma, mai magana da yawun jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi ta Bharatiya Janata Party BJP mai kishin ƙasa ta Hindu, ta yi wani tsokaci mai cike da cece-kuce game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a watan da ya gabata. Kalaman Sharma sun haifar da martani masu zafi na diplomasiya yayin da kasashen musulmi da dama suka yi Allah wadai da kalaman tare da yin zanga-zangar adawa da Indiya. Daga nan jam'iyyar BJP ta dakatar da ita daga jam'iyyar. Gwamnatin Indiya ta aike da wata tawaga ta musamman ta hukumar bincike ta ƙasa da hukumar yaƙi da ta'addanci ta ƙasar domin duba ko kisan na da alaka da wata ƙungiyar ta'addanci.
Madalla, in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Alamu na nuna wasu jam'iyyu da a baya ba su da tagomashi na samun 'yan takara na shiga cikinsu don takarar mukamin zaben shekarar 2023 mai zuwa. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasir Adamu Alhikaya ya aiko mana.
Misalan irin waɗannan jam'iyyu akwai PRP ta Malam Aminu Kano da SDP da Mashir Abiola ya takara inuwarta a zaben 1993. Kazalika aka iya samun jam'iyyu na zai da 'yan takarar gwamna wasu jihohin, amma sai su buge da mara wa ɗan takarar babbar jam'iyya a zaben shugaban ƙasa. Ɗan takarar gwamna na PRP a Katsina Imran Jino ya ce sun yi yunƙuro don sauya wannan ɗabi'a da ke takura tabarmar demokuraɗiyya a Najeriya.
Da in ka diba wa'ancan jam'iyyoyin ɗan juma ne da ɗan jummai, wannan ya fita nan ya shiga nan, wannan ya yi nan, wannan ya shiga can. Amma in ka diba daga 1978 da aka kafa jam'iyyar PRP, akwai mutane tun a ranar da aka yi gangamin suka shige ta har yanzu wasu su Allah ya masu tsawon rai suna da rai suna nan gurin, ba don sun samu kuɗi ba ko don sun rasa kuɗi ko don wani abu, har yanzu suna nan aƙida suna nan. Da za mu ƙara dawo da su mu jawo su mu yi gangami kowa fito musamman a jihar Katsina za ta yi bakin abin duk da ya kamata na shari'a wanda za ta ci zaɓe insha Allah.
Haka nan shi ma ɗan takarar majalisar dattawa a Kebbi ta tsakiya injiniya Faruk Umar daga ƙarƙashin jam'iyyar NNPP na nuna ƙwarin gwiwar nasara a takarar, ko ba ihsanin kuɗi da manyan 'yan siyasa ke amfani da su wajen samun ƙuri'a.
Wai a ce wai sai wanda yake da kuɗi, sai wanda yake wani hamshaki, sai wanda ya bunƙasa, wanda ya riƙa shi da tuwa yake cikin mutane, gaskiya ba daidai ba ne ba. Ubangiji dai halitta mutane ya ba kowa tashi basira, ya ba kowa tashi fasaha.
Amma Faruk Umar ana duba dadewa a siyasa ko kuma in ce jama'a waɗanda za su fito su yi zaben nan, kuma an san irin tasirin da wanda yake kan kujera yake da ita, da kuma wanda ya dade yana wannan harkar ta siyasa. Ya kike ganin kanka cikin wannan takarar?
So nawa mutane kalilan ke cin galaba bisa ga mutane masu yawa da yadda Ubangiji, ai ko me yadda Ubangiji ce?
Duk da haka 'yan manyan jam'iyyu da ke barazanar gocewa jam'iyyar na cewa koma dai a can ƙasa za su kauce, amma suna sa ran wanzuwar jam'iyyar a tarayya. Matashi Yau Yakubu Yobe da yi yunkurin takarar majalisar jiha amma bai samu nasara a inuwar APC ba, ya yi togaciyar ɗaukar matakin da ba zai taimaka wa APC ba.
In ka duba ga dukkan iya gwagwarmayar da muka yi a baya, ai muna tafiya ne a matsayinmu na waɗanda muka sayar da ranmu ba dare ba rana, mun tsaya tsayin daka sai jam'iyyar nan ta kawo. Sannan kuma muka duba ga irin rashin adalci da jam'iyyar nan take ciki, shi yasa wannan muna mata hannunka bai sanda ne nan da karamin lokaci in jam'iyyar nan bata sauya akalan tafiyarta ba. To ina kyautu su zato yadda nace maka zan bankawa katin nan na wuta, ba ni da haufi akan zan cinna mar wuta in sauya sheka in koma wata fatin wanda tukuna ba zan yi saurin bayyana sunanta ba.
Dogon lokacin da ake da shi zuwa babban zaɓe a Fabrairun baɗi zai iya gajiyar da 'yan siyasar kuɗi, inda masu bayanan cusa manufa za su fi cin gajiyar hakan. Tasirwa da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo ta faɗa jiya Laraba cewa ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ke gabashin ƙasar tana da makamai da kayan aiki, abinda ke ƙara zama barazana ga fararen hula. Bintu Keita, shugabar tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da aka fi sani da MONUSCO, ta ce a lokacin tashin hankali na baya-bayan nan ƙungiyar M23 ta ƙara ɗaukar kanta a matsayin rundunar soji maimakon ƙungiyar masu ɗauke da makamai. A cikin jawabinta na kwamitin sulhu ta ce ƙungiyar M23 na da ƙarfin soji da kayan aiki wanda ke daɗa zama mai haɗari, musamman ta fuskar harba abu mai cin dogon zango, ƙananan bama-bamai da manyan bindigu da kuma harbo jirgin sama. Sojojin Congo da dakarun MONUSCO na musamman sun fatattaki M23 a shekarar 2013 amma a watan Nuwambar 2021 dakaran sun fara sake dawowa. Jami'an Congo sun zargi makwabciyarta Rwanda suna masu cewa tana goyon bayan kungiyar da ke ikirarin kare tsirarin 'yan kabilar Tutsi a gabashin DRC. Gwamnatin Rwanda da ke karkashin jagorancin Tutsi amma ta musanta alaka da kungiyar 'yan tawayen. Mahukuntan Taliban a kasar Afghanistan sun gayyaci malaman addini da dattawan kabilu kimanin 3,000 daga ko'ina a cikin kasar zuwa wani taro a Kabul yau Alhamis, inda jami'an suka ce za a tattauna kan haɗin kan ƙasa. Taron na maza kawai a babban birnin kasar Afghanistan shine irinsa na farko, kuma ana kallonsa a matsayin wani yunkuri na neman goyon bayan cikin gida ga kungiyar masu ta da kayar baya da ta rikide ta zama mai mulki, ta yadda za ta samu amincewar kasashen duniya da take bukata. Kungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a watan Agustan bara, lokacin da Amurka da kawancen NATO suka janye dakarunsu na ƙarshe daga ƙasar bayan kusan shekaru 20 na ayyukan soja. Mukaddashin Firaministan Taliban Abdusalam Hanafi ya faɗa jiya Laraba cewa fitattun shehunnan malaman jami'o'i, 'yan kasuwa na ƙasa da masu faɗa aji za su halarci taron. Yana mai cewa za a tattauna tsarin mulki na musulunci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi zamantakewar Afghanistan. Hanafi ya shaida a kafar yaɗa labaran ƙasar RTA cewa wannan zai zama kyakkyawan mataki na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa.
Labarin duniya ke na aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar Hamayya ta NNPP a Nigeria ta ce tana ɗaukar matakan kawo ƙarshen mamayar dandalin siyasa da jam'iyya ɗaya ko biyu ke yi. Daga Abuja ga rahoton Hawa Umar. A wajen taron ganawa da 'yan takarar jam'iyyar na gwamnoni a Abuja, NNPP ta ce demokradiyya a Najeriya zai yi armashi idan an samu adawa mai karfi fiye da yadda wasu 'yan siyasa kan zaɓi sauya sheka zuwa jam'iyyar gwamnati bayan kammala zaɓe. Dan kwamitin amintattun jam'iyyar Buba Galadima ya yi hasashen zuwa ƙarshen shekarar nan jam'iyyar tasu ka iya gogayya ko ma ta wuce manyan jam'iyyu tasiri.
Jam'iyyar da take wata uku kacal yau a ƙasar nan gabaki ɗaya ita take jin tsoro, ita take ba da tsoro kamar budurwa ce ko waina nema ya zo ya aure ta. In muka samu wata shida ai an gama, duk waɗannan da kake gani masu babban riga masu katan ciki duk gabaki ɗaya za mu kawo da su daga titi, ba su isa ma su yawo ba.
Sanata Halil Jika wanda a kwanan nan ya fice daga APC zuwa NNPP don takarar gwamna a jihar Bauchi ya ce nasara kan samu ne ta hanyar jajircewa da kusantar talakawa.
Babban in ce bambanci na da su 'yan takara na sauran jam'iyyu da suke jihar Bauchi shine na farko ni matashi ne, na biyu ni dan majalisa ne, na uku wani injiniya ne. Saboda duk wani shikashikai na sanin damuwan talaka Allah ya mallaka musu. Harka ne na talaka, mai talaka yake so, mai ya dace da shi, mai ya kamata a yi mishi. Kuma matasa sun farka sun san 'yancin kansu, jihar Bauchi da mata iyayenmu da matasa su ne kashin bayan kowane gwamnati da ake kafawa. Saboda ba za mu naɗe hannunmu mu zauna mu ga ana mana ɗiban karen mahaukaci ba, wannan wallahi sai bayan ranmu. Abin da ya kamata a yi ba shi ake yi ba.
Shi ma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a Gombe Kamisu Ahmed mai lantarki ya ce ya kasance a adawa tun CPC ta shugaba Buhari zuwa NNPP amma har yanzu bai haƙura da neman kawo sauyin da yake hankoro ba.
APC waye kawo ta jihar Gombe? Mu ne, ni ne mata komi. Muka jajirce, muka yi duk abin da ya muka yi, kuma muka je zaɓe, muka ci kujeru da dama. Duk magoya bayanmu zan iya cewa kafin ma na yi wannan motsi na dawo NNPP sun riga sun yi gaba, saboda sun hango abin da muke faɗi. Lokacin da kafin mu yi CPC kuma muka yi CPC ta dawo APC ta da canja. So abun nan dai da muke so na gaskiya da amana da sanin ya kamata da kuma kawo tsari na taimakawa al'umma shine abun da NNPP ta zo da shi, saboda sun hango sun gani a nan ne gyara ya taho, a nan ne kuma tsarin ya tafi daidai da abun da yake damun su.
NNPP dai musamman a arewa ta hau kan doren siyasar mabiya tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwasani. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hawa Umar, kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. Musa Jona Mazuna Lafiya, Musa Jona Wadagaskiya. zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To yau muke ban kwana da shugaban masu bukata ta musamman 'yan kasuwar Abuja, Alhaji Ibrahim Sagir, wani dan asalin jihar Kano mazaunin birnin tarayya. A makon da ya gabata, bakon shirin ya yi bayani a game da kalubalen da nakasassu ke fuskanta akan maganar matsugunni. A yau za mu tashi daga inda Madina Dauda ta yi masa wannan tambaya.
To, wace irin rawa kake takawa a matsayinka na shugaban nakasassun nan, musamman maguragu?
Na farko, rawar da nake takawa na taka rawa ne a bangaren matsayina, saboda ni chairman ne na guragu 'yan kasuwa. Ko kuma ce ciyaman nan na kasassu 'yan kasuwa. Da farko na taka rawar gani ta bangaren neman musu gunnin gurin sana'a. Saboda wa season 3 din nan yaduwar da muka yi yawa muna kasuwanci. Environmenta suna kora mu, ana takura mana. Sai su environment din suka ga me ya kamata su yi, sai suka kwashe mu suka kai mu zone 3. Lokacin akwai ciyawa, akwai me, duka a gurin daji ne. Muka ga cewa to tunda environmental gwamnati ce ta kawo, to me ya kamata a yi? Mu sassare mu manage rayuwar mu a gurin. Tun ba kowa a gun haka muka sassare, muka fara sa umbrella. Hatta kai ni karkashin mulki na, naje na ci bashin banki, wanda bashin bankin nan har yanzu yana kan mu kuma ba mu biya ba. Daga nan mutanen mu suka yi contribution, aka har hada kuɗi a kalla ba kasar ba ya kai naira miliyan 10. Muka zo muka yi canopy manya-manya, muka yi shaguna saboda mu taimaki kanmu, mu taimaki rayuwarmu. So mun yi wannan abin, kuma ƙarshe sai gwamnati ta zo ta ce ba mu yi kan ka'ida ba. Da abin da aka ce ba kai daidai ba, kuma ka amsa ba kai daidai ba, to taimako za ka nema. Ba zan manta ba, akwai wani dan jarida Ahmed Isa ya taka rawar gani wajen yaya ta ya za a taimake mu, kuma daga baya minista ya kira ya nuna zai taimake mu. So saboda haka a cikin mulki na, lallai na taka rawar gani na neman wa mutanen mu matsugunnin gurin sana'a. Sannan kuma na taka rawar gani na nuna wa mutane cewa lallai abin nan da muka dogara akan ta da ita ce bara hanya ce mara kyau. Kuma sana'a dai in kana yi, wannan ya kyamace ka, wannan zai siya. Na biyu kuma mun taka rawar gani na neman matsugunni da hanyar da za a yi mutanen mu su daina yaduwa a ko ina suna kasuwanci, kuma ga yanda ya kasance karshe. To amma har yanzu dai muna nan muna addu'a, kuma muna bin gwamnati mu ga yanda za a yi ta taimake mu.
To tunda ba ku da kasuwar, kuma gashi kana shugabantan 'yan kasuwa, yaya kuke? Kuna bi gida-gida ne, kuna saida kayan, ko ya kuke yanzu?
Eto, abinda muka bari farko shi muke yanzu.
Bara kenan?
Ba bara ba. Yanzu kika je Usai Bega, zaki ganin mutanen mu dai suna kasuwa. Idan kika je Asokoro AYA duka ko ina a Abuja, zaki ringa ganin wani yana saida walar biro, waye wani safani, wani waye, haka dai abubuwa dai daban-daban. So wannan gurin da muke zaune da a bakin hanya muke siyarwa, gwamnati tace ba ta so kamar environmental. So nan dai muka koma muke cikin malejin mu akan gefen hanya, wanda yazo wucewa in ya ga biro zai tafi office ya siya, idan ya ga ambulance ne zai siya ya siya, in maka ne da sauran abubuwa, ko wallet ko safar hannu ne, ko kuma irin kayan mata kamar yadda muke sayarwa na cosmetic da sauran abubuwa, duka haka dai muke maleji ana sayarwa gefe da gefe. Ta inda dai ba za mu matsa gwamnatin ba, kuma muna roƙon ita ma kar ta matsa mana.
Da farkon hirin nan ka ce an gina muku makaranta inda kuke, ko
shi wanda gaba ɗaya muke kasansa Alhaji Suleiman Muhammad Katsina sarkin guragu, ko ni na same shi ya hassasa makaranta a unguwar, wacce ana yin ta ne a ƙarƙashin bushiya. daga baya kuma kungiyoyi suna zuwa ana kuka ga matsalolinmu ga yara, sai ya kasance wannan sun zo sun yi aji biyu, wannan sun zo sun yi biyu, wannan sun zo sun yi biyu, da haka aka tashi aji shida. To bayan an gama aji shidan nan, shine gwamnati aka tarbuce ana kai mata kuka kan cewa to fa ga matsayin da makarantar nan take ciki. To sai ta turo headmaster ta karbi makarantar ta bata LEE, wato yana karkashin ta kenan, kuma ta kawo wasu malaman. So yanzu a halin da ake ciki kenan dai.
Yaranka suna makarantar?
Eh, ina da yara guda biyu wanda suke makarantar.
To me yasa kake ganin ya kamata su yi makaranta?
Ai, makaranta jigon rayuwa ne, domin duk mutumin da ya rasa makaranta ba a san ransa ba. Domin kamar mu ƴan arewa yanzu ba mu fita a rayuwa irin karatu. Sannan na biyu, babu abin da mutum zai yi nuna ɗansa gobe ya ɗau nauyinsa irin karatu.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. Yanzu a madadin shugaban masu bukata ta musamman 'yan kasuwar Abuja, Alhashi Ibrahim Sagir, da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Kuna taimakon kungiyar ta'amali da kudaden duniya IMF ku daina wani kumbiya dangane da tattalin arzikin kasar ta kwane, ke faɗa wa gwamnati haka kuma jaridar da haratar wato wannan labarin. Jaridar ta ce tsohon ministar kuɗi Sajid Takwe ya faɗa wa gwamnati bukatun da ke akwai nan neman inda za su samu tallafi kamar International Monetary Fund IMF a takaici domin magance matsalolin tattalin arzikin kasar. Game da abin da ya ce ne, kasar na fuskantar matsaloli na tattalin arziki, kuma gwamnati ya kamata ta tashi haikan ta fito da dabaru na manejin tattalin arzikin ta yin kawance da kuma daukan kwararan matakai masu inganci da za su taimaka fita daga wannan ukuba. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito, hukumar da ke kula da kyawun abinci ta lalata wasu kayayyaki da sun ka kama kudin Ghana cedi miliyan 100,000 a balgatanga. Jaridar ta ce hukumar nan da ke kula da abinci da magunguna a jihar sama masu gabas cikin irin hidimomin da ta saba yi duka shekara na kewayawa cikin kasuwa domin gano kayayyaki da sun ka hada da na abinci da lokacinsu ya wuce, a nuna cewar sun lalata kayayyaki irin waɗanda na ambata a sama ɗin nan na kimanin Ghana cedi miliyan 312,720, waɗanda aka ƙone su ƙurmusu a wurin zub da shara da ke a Shirigo cikin yankin Balgatanga. Waɗannan kayayyaki sun haɗa da kayan abinci, kayayyaki na gida, magunguna da dai sauran abubuwan da ake amfani da su na yau da kullum. Da yake magana da manema labarai bayan wannan shirin a Shirigo, shugaban hukumar na wannan jiha Celestine Maule Hoto ya jinjinawa masu shagunan magunguna da sauran kayayyakin masarufi da yanda suka ba da haɗin kai aka gudanar da wannan shirin. Wala leka yanan gizo na zakalo mana Ghana News, inda Mr. Prince Magnaba Mba, shugaban wata gidauniya ko kuma dai kungiyar haƙƙin bala'adam, ke kira ga iyan Ghana da haɗa kai don magance matsalar abinci. Shugaban na Forum for Equity ya yi kira da a samu haɗin kai. Jaridar ta ce shugaban na wannan gidauniya ya yi kira da a samu haɗin kai tsakanin 'yan Ghana domin magance matsalolin da ƙasar ke fuskanta, musamman wurin zancen abinci. Akwai lokacin da iyakai ya kamata mu zo mu haɗa kai domin fuskantar hakikanin matsaloli da ƙasar ke fuskanta mu daina zargin juna. Don mu samu wadatar abinci da kare abinci ɗin, sayan baya wannan magana ne ga Ghana News Agency a nan a birnin Accra. Akan irin kalubalolin da duniya ke fuskanta da hada-hada kasar Ghana wacce ba za ta iya gujewa irin zafin da ake fuskanta musamman wurin fuskan abinci da sauran ababuwa ba. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridin na yau, Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwanan la da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye, kuma a karon farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron NATO da muradinta.
Thomas Sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai Jumbe wanda ya bada umarni da ma injinin namu na yau, ni Hadiza Kyari na haɗa kuma na gabatar da shirin, nake muku fatan alheri, huta lafiya, ma assalamu.